This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dawul kuma Niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau 23 ga watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a wannan shirin kowace Litinin a daidai wannan lokaci, Aliyu Mustapha Sokoto yakan shigo da labarin wasanni. Amma kafin mu kai ga haka, za ku ji shirin da gwamnatin jihar Borno ke yi na maida al'ummar Goza da ke gudun hijira a jihar Adamawa. Muna kuma da rahoto wani hadari da aka yi a sakamakon rashin birki a wata babbar mota kan hanyar Mubi. Yanzu dai ga halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Masu gabatar da kara a Belgium sun ce ɗaya daga cikin mutanen da aka kama a samaman farautar 'yan ta'adda da aka kai jiya Lahadi a Brussels ana tuhumarsa kan harin da aka kai birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba. Ba a bayyana wanda ake tuhumar ba. Jami'ai sun ce an saki saura mutane 15 da aka zarga, yayin da 'yan sanda ke ci gaba da farautar Salih Abdusalam, wanda ake neman ruwa a jallo game da kashe-kashen da aka yi a birnin na Paris. Ana kyautata zaton Abdusalam ya ƙetara zuwa Belgium ranar 14 ga watan Nuwamba, 'yan sa'o'i bayan da 'yan ISIS suka kashe mutane 130, suka kuma raunata wasu da dama a wasu shiryayyun hare-hare a birnin Paris. An halaka wanda ake zargi da jagorantar hare-haren, Abdulhamid Abu Aoud, ranar Laraba a wani samaman da 'yan sanda suka kai a arewacin bayan garin birnin Paris. Zuwa yau Litini, tasoshin jiragen ƙasa da makarantun birnin Brussels sun ci gaba da kasancewa a rufe, yayin da mazauna birnin ke fuskantar rana ta uku cikin tsaurin matakai da kuma wani makon harkokin tsaro a mamaye. Kafafen yaɗa labarai a Brussels sun ce 'yan sanda sun damƙe wasu mutane huɗu da daren ranar Asabar. Ɗaya daga cikinsu ana matsammanin ya yi guru da bama-baman ƙunar baƙin wake.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce akwai haɗin kai wajen shirin yin fito-na-fito da ƙungiyar ISIS, kuma yana mai abin da ya kira cikakken ƙwarin gwiwa cewa za a yi galaba a kan mayaƙan. Da yake magana a shirin gidan talabijin na NBC mai suna Today Show yayin ziyarar da ya kai shan wato haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Kerry ya ce an ginda tsari kuma Amurka, wacce ke jagoranta haɗakar sojojin da ke yaƙi da ISIS, za ta ƙara ƙaimi a matakan da take ɗauka na soji da yaƙi da ta'addanci da na diplomasiya. Ya kuma ce 'yan ta'addan da suka kai hare-hare a Paris da Lebanon da Masar sun samu ƙwarin gwiwa ne daga abin da ƙungiyar ke yi a Iraki da Siriya, kuma yana ganin hare-haren da sojojin gamayya ke kaiwa a waɗannan ƙasashen za su ƙaru cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Kerry ya ce shugaban Amurka Barack Obama na buƙatar muhimman jami'an gwamnatinsa su ɓullo da sabbin shawarwari kan yadda za a yi galaba a kan ISIS.
Amurka ta ƙaƙaba ma wasu 'yan ƙasar Burundi huɗu takunkumi, waɗanda ta ce sun taka rawa a tashin hankalin da ke faruwa a wannan ƙasar ta yammacin Afirka. Shugaba Barack Obama ya ɗau mataki kan mutane huɗun ne yau Litini bisa ga ikon zartaswar da doka ta bashi. Mutanen sun haɗa da ministan tsaron lafiyar jama'a Alion Boyoni da mataimakin daraktan 'yan sanda na ƙasa Godfroy Bizemana da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa Godfroy Jorombari da tsohon ministan tsaro Cyril Indayakuye. Amurka na zargin Boyoni da Bizemina da ingiza mutane su musguna ma masu adawa da shugaba Pierre Nkurunziza. Amurka ta ce Nyombori da Nyarekukie sun taka rawa wajen haddasa tashin hankali a Burundi ta yunkurin hanɓare shugaban ƙasa a watan Mayu. Shugaba Obama ya ba da umarnin kame duk wata kadarar da mutanen suka mallaka a nan Amurka tare da hana su shiga Amurkar. Kungiyar Tarayyar Turai da Kungiyar Tarayyar Afirka su ma sun kakabama 'yan Burundi hudu takunkumi. A halin da ake ciki kuma jami'an gwamnatin Burundi sun dakatar da ayyukan kungiyoyin sa kai goma da ake zargi da taka rawa a juyin mulkin wanda bai yi nasara ba.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Najeriya sun sabunta aniyar su ta murkushe Boko Haram zuwa ƙarshen wannan shekara a daidai lokacin da kungiyar ta'addancin da ta sake kai wani mummunan hari jiya Lahadi a arewa maso gabashin ƙasar inda ta halaka mutane kimanin 8. Rahotanni na nuni da cewa wata 'yar ƙunar baƙin wake watakila 'yar shekaru 20 da haihuwa ta tayar da bambamai cikin 'yan gudun hijira waɗanda akasari mata ne da yara yayin da take isowa birnin Maiduguri. Labaran duniya kenan kuka saurara. Wata tawagar gwamnatin jihar Borno ta ziyarci al'ummar jihar da ke gudun hijira a jihar Adamawa sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na dauke da karin bayani.
Tawagar gwamnatin jihar Borno ta ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira da ke fuforin Malkohi da kuma na Damare domin ganin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki, wanda ko akasarin su 'yan jihar Borno ne. Tawagar da ta kunshi sarakuna da kuma 'yan majalisar dokokin jihar. Da yake jawabi sabon mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Durkwa, wanda shi jagoranci tawagar, ya ma bayyana matakan da gwamnatin jihar Borno ne ke dauka a yanzu.
Ni ne ya kawo mu kace kansa kan Mangoza. Muka ce ba za ka bayyana za ka kai kuma Mangoza da talakawanka. Shi yasa mai girma gwamnati ya ce to mu zo mu jira yi mutanen Goza. Sun zo su bi sarkin su ne su tafi Goza. Za mu kai wannan kukan ma mai girma gwamnati kamar da ake mu cewa asun amince za su kuma Goza. Jama'a in Allah ya yarda nan da sati biyu. Da an ce mun zo da motoci, muka ce ba za a iya zo da motoci ba sai mun zo na da 'yan uwan mu jirayen su tukuna kafin a zo da motoci. Kuma kamar yadda mai girma martaba ya faɗa, dole ne a samu matsuguni bayan za ka je a zubar da mutane kamar lokacin da ku zo da fari. Kamar yadda kuka ɗauke aka ɗauke waka, dole ne a je a samu mutane tukuna a cikin sati biyu din kafin nan mu zo mu yabe ku.
Tun farko dai a jawabinsa mai martaba sarkin Goza Alhaji Muhammad Idris Sumta ya bayyana wa 'yan gudun hijiran ne irin nasarorin da ake samu a yankunan su a yanzu. Kana kuma yaba gwamnatin jihar Adama game da kokarin da take na tallafawa 'yan gudun hijiran.
Kuna so mu koma gida? To alhamdulillahi, in Allah ya yarda, kamar yanda na zo nan, ta nan ma za mu tafi, ba za mu zaga ta Maiduguri ba. Idan mutum gidanshi yana nan, zai je gidanshi. Idan kuma an kona gidanshi, to ina tabbatar muku kuna Goza din a camp kamar yanda kuke zama a nan haka. Mai shi za a tallafa mishi, gwamnati zai tallafa mishi ya je gyara gidanshi, ya ɗauki iyalinsa ya koma gida. Kayan abinci za ku tashi ku tafi Goza, kamar yanda ake baku kayan abinci a nan, haka kuma in an je Goza din za a ci gaba da baku kayan abinci. Ina tabbatar muku shekara mai zuwa in Allah ya yarda za mu je mu yi noma a Goza.
To sai dai kuma waɗannan 'yan gudun hijiran sun ma bayyana wa tawagar ne irin bukatunsu a yanzu.
Bukatanmu duk mu je mu ga gidanmu ne, ba inda ya fi gida. Ubangiji Allah ya sa wannan magana duka ba da gaskiya ne, ko da gindin gani ne, mu je mu leka gida.
Babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma da ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Adama Alhaji Sa'adu Bello, wanda shetar bi tawagar ya bayyana irin kokarin da suke yi na ganin cewa 'yan gudun hijiran ba su ta gayyara ba.
Kamar yadda ka ji mataimakin gwamna ya ce ba ma Maiduguri kawai za a kai su ba, duk inda an samu zaman lafiya ko Goza ko wasu karnan hukumomi wadda security sun baci tabbacin cewa mutane za su iya koma wurin kai tsaye za a kai su wurin, kuma da zaran sun tafi wurin dole za a tada makarantu.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To banda rashin kyan hanyoyi, wata matsala da ake fuskanta da ke haddasa hadarori a Najeriya ita ce rashin kyan ababen hawa da ke ci gaba da zama babban kalubala. Wakilin Musallim Sa'adamu ya ci karo da irin waɗannan hadira da wata jaririya ta tsallake rijiya da baya.
The truck fell on two vehicles. Only the doctor can tell exactly this one is dead or this one is still alive. By God's grace, we were able to rescue the small baby alive, and they have rushed them to the specialist hospital.
Trailer damfare da shanu ta kwanta akan motoci biyu kirar Peugeot 406 da kuma Starlet dauke da mutane uku. Sai dai Allah ya yi wa direban ta gidan dogo. Muna tsammanin mutane biyu sun rasu. Ko da yake ka san likita ne kadai zai tabbatar da haka. Akwai kuma karamar yarinya yar kasa da shekara daya wadda aka ceto tana motsi. Bayanin CRC Apollos Coral Mobile na hukumar kiyaye hadura na gwamnatin tarayya shiyar karamar hukumar Gire dake jihar Adamawa. Hadarin trailer daukan shanu dake kan hanyar ta zuwa Yola daga garin Mubi wadda aka danganta da tsinkewar biriki ya auku ne a kauyar Binikilam na hayin gada kusa da wurin binciken abubuwan hawa na sojoji dake gab da gadar kogin Binuwe. Wannan malamin daga Naune amma ya nemi sake sunan sa ya yi mini karin bayani.
Lokacin da ta sako kuma direban ya nuna ba birki a motar. Wayanda suke yan waju suna daga hannu suna cewa mutane su gudu su gudu. Shi ma direban yana yi. To yana fidda hannu cewa a gudu abu yazo ya gagara. To mun ga abin da ya faru kuma mun fara mu iya mai wani abu a ciki ba domin saboda mutane suka karkace mota an danne su. To wayanda kuma aka buga ana su kuma mota wayanda suke direban nan ya ta. To asara dai dai a takaice dai wanda muka san dai ya mutu tabbatacce dai mutum biyu ne. Akwai mace akwai namiji akwai jinjiri kuma amma shi jinjirin da yana ihu a motar ma yana to amma da aka daga mota da ikon Allah aka ciro shi kuma yaron sai ya motsi.
Malam Usman mai sayar da man fetur a kasuwar bayan fage wanda ya sha da kyar ya yi mini bayanin yadda ya tsira da rassa.
Kawai dai ba abun da muka tashi gani sai muka kallata motan tana zuwa kwance haka. To shine da muka tashi kamun mu tashi mu zo nan ma motan ya riga da ya iso. Daga wannan lokacin ne kawai ya zo ya samu motoci guda biyu a nan wannan bakar da jannan kawai sai ya ɗebe su shikenan sai ta kwanta a nan. Mutane kuma guda bakwai sun kakkarye an kai su asibiti.
Sai dai ya dauki tsawon sa'a ɗaya da rabi kamin jami'an hukumar kiyaye hadura na tarayya tare da taimakon mazauna Binikilan suka sami nasarar daga trailer da ta kwanta kan motocin biyu kana aka sami damar ceto waɗanda ke cikin su. Alkalmar da hukumomin asibitin kwararru na Yola fadar jihar Adamawa suka baiwa muryar Amurka sun tabbatar da mutuwar mutum guda da wata mata da jaririnta. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasannin wannan Litinin za a ji cewa bayan da suka kasa cin Kamaru, yan jamhuriyar Nijar sun ce sun san dalilin ja bayan kasa ta su ga harkar kwallo.
A duba wajen ta'aktawa, wajen Arlit Agadez ga sunan da sauransu. Akwai yan kwallo fiye da zato wanda ya kamata a ce an doko su, amma sai a ce ana son rai. Ka iya ba doko ka sai a doko dan mai kuɗi ko dan wani abu a je a sa.
Ko ya su yan Kamaru suke ji kan galabar da suka samu akan Nijar?
Mu Kamaru mun da ke yan Nijar. Abin mun na ne dole mu so kasan mu, kamar da su ma suke son kasan su.
Daga nahiyar Turai kuma Real Madrid da Manchester City sun ji jiki a hannun Barcelona da Liverpool.
Luis Suarez makes it 3 classical goals in 3 classical appearances.
Wannan ne karo na farko da Real Madrid ta sha kashi a cikin gidanta a cikin wasanni 23 na league.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a na sabon shirin na labaran wasanni. Mun ji dadi da kuka samu kama shi. To masoya kwallon kafa a jamhuriyar Niger wanda kuma suke su Niger din su dinga samun nasara a harkokin kwallon kafa na duniya a yau ba sa cikin jin dadi saboda sun kasa su samu dama na salama cin mutuncin da Kamaru ta yi musu a wasan su na farko a Yamai a kwanan baya a wasan da suka yi na biyu a ƙarshen makon nan. Abinda ƴan Niger din suka so su samu na salama wannan cin din da aka yi musu a farko a can ƙasar su ba su samu ba. Saboda haka wasu ƴan Niger sun ce su sun san dalilin da yasa ba sa samun nasara irin wannan kwallo. Daman dai wannan kwallo ce da suka yi da Kamaru a kokarin da kowacce su take yi na su je gasar cin kofin duniya a Rasha in Allah ya kai mu shekarar 2018.
Jamhuriyar ta Niger dai bata kai labari ba kuma duk da kurjin musanda ta yi wa Les Lions Indomptables na ƙasar Kamaru a Yaounde shekarta bata cimma ruwa ba. Kamarun dai ta taka wa jamhuriyar Niger din burki a wannan yunkurin bayan sun yi kare jini birijini ba wanda ya ci kwallo a ragar abokin wasa. Wannan ko ya biyo bayan ci ukun da Kamaru ta yi wa jamhuriyar Niger a Niamey a kwanaki hudu da suka gabace wannan wasa a Stade General Sani Kunce na babban birnin Mai. Abinda yasa waɗansu ma'abuta wasan tamula a janguriyar ta Niger cewa fa ya kamata a sama ɗan wasar ƙasar hannu, yayin da wasu ke cewa a ɗebe son rai a wajen ɗaukowar ɗan wasan da za su buga makungiyar ƙwallon ƙafar ta janguriyar Niger Mena National wasa.
Sunana Ahmadi Najab. Lalle mutanen nan sun yi kokari da yake akwai matsala guda da attattare da harkan Niger kenan wanda ta shahi kwallo, saboda mi jiyar matasa waɗanda an kasan sun iya ila dole in ana son su zan abin kware sai an ba su hanya ta dama hitar da su Turai wajen kwallo. In suka fita Turai a lokacin nan za su kwarkiwa, to iko ka kire su gida suka zo za su champion za ku wata kwallo da su, to za ku gane lalle kun kiran yi kwarari. Amma wallahi duk wanda na cikin gari yayi bai kai ga wanda hita Turai, suna nan cikin kasa ba su zama ɗaya da yanzu ka ga na Kamaru ƴan bancin su Turai suke, babu wanda a gida ba loko cikin su bale a ce ga inda ka samu kuskuren shi ko Turai sai ka iske kwallo kai cikin su. Akwai Juwar Kindama sai da yabba Marcelo Ruwa, yabba Ramos Ruwa ya sabi, to Ramos ko duniya cikin mayor defense ana hodi ne kaga kenan mun ganin muka dai sun yi kokari, amma dai Niger ke kamata samu su hannu.
Sunana Malam Ibrahim. Wanda mu afar karawa mu zuwa ga harka balo ta Niger sai dai mu ce alhamdulillah, amma abu ne wanda ya kamata a ce mun gani Afrika inda harka balo to gaskiya an bar mu baya. Me president manya daga sunan da irin yanda ya kamata a ce sun sa hannu bisa ga harka balo ta Niger, to shine ba a samu. Sannan Niger mu gaskiya muna da son rai ga harka balo. Menene son rai? An san ga yarawa anda sun iya ne bisa ga harka balo anda ya kamata a kawo su ekip nasional, to ba anan ga kawuwa sai dai a ja wani dan babba wani dan mai kudi ga sunan dai kama da haka nan ne yaro akwai diyan talakawa anda sun iya, ba sai a ce ala dole a yamma ba ya mai talaberi da sauran a dawo nan gabas aje a duba mana a duba wajen taktawa wajen Arlit Agades ga sunan da sauran su akwai yan kwallo fiya da zato wanda ya kamata a ce an doko su sun zo an yi selection an hada duk yan kasa ne mana duka sai Nigeria, amma sai a ce ana son rai ka iya ba doko ka sai a doko dan mai kudi ko dan wani abu aje a sa wannan bai mai da kasa ba ne.
Janguriyar ta Niger dai a fannin kwallon kafa za ta mai da hankali ne a yanzu haka a neman cancantar shiga kofin nahiyar Afrika ta shekara 2017, haka ta taka rawar gani a wasannin ƴan kwallon kafa masu buga a nahiyar Afrika wanda zai wakana nan da ƴan makonni kalilan masu zuwa a kasar. Haruna Maman Bako birnin kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Haruna. To a can Kamaru ko ba faɗa ba abinda suke ji ya sha bamban da abinda ƴan Niger suke ji, su kan dadi suke ji kuma dadi nasu ya karu domin ba wai nasarar da suka samu a kan Niger ce kawai nasarar da suke murna akan ta ba.
Mu Kamaru mun dake ƴan Niger kuma wasa ne. Abin murna ne dole mu so kasan mu kamar da su ma su son kasan su. Amma su ma sun yi kokari. Kasa ne wanda suna da rikici da yawa amma suna nema. Akwai wani ma'azin sunan su abu ɗaya ne su haɗa kansu su ƙarfafa ball su sa kuɗi a sha'anin ball su taimaka ma yara gobe su ma su ji daɗi.
To ya na magana UMS da ta ɗauki kofi a gaban fantar da mangante?
A magana UMS ga wannan ai ɗan farin ciki ni ɗan kursan bane dole ne kuma a cin abu ya zo gida kai murna.
Ina farin ciki da gaske don yau shekara 40 da Departement de Mungu ba su dauki kofi ba tun Ayabe da Consamba da suka dauka Swankens don Mungu ne gaba daya ta ci kofin nan, saboda haka ni kuma banga kaife ne wato ni ma dan Mungu ne ina mugun farin ciki don kofin nan namu ne ban samu lokaci ba ni ma da na tafi yawo ne saboda haka je mun yi bacci mai kyau bayan shekara 40 Mungu ta ci kofin Kamaru.
To ya wannan kungiyar kwallon kafa ta UMS ai bai taba zuwa ta buga wannan karshen kwallon kafa da aka yi ba?
Bata taba zuwa ba, amma kungiya ne wato mai nunawa za ta ci gaba ko a siyasa za ta ci gaba don suna da president mai karfi mai kuzari, saboda haka alaman mai karfi aka ce na daga mai kiba Juma'an da za ta yi kyau tun daga Laraba ake shina.
To a gaishe ka Abuwal. To bari mu cilla zuwa nahiyar Turai, inda kamar yadda zamu ji manyan kungiyoyin kwallon kafa irin su Real Madrid da Manchester City da Arsenal suka ji jiki ba kadan ba.
A karawa mai zafin gaske ta gasar La Liga da ake yi wa lakabi da Classic ko El Clasico, Barcelona ta lallasa Real Madrid da zunzurutun ci 4 da nema. Tun a minti na 11 da soma wasar ne dai Barcelona wacce ita ce ta ziyarci gidan Real Madrid ta zama a gaba sa'ad da ta jefa kwallon farko ta hanyar dan wasan ta Luis Suarez, kafin a minti na 39 kuma Neymar ya jefa wa Barcelona kwallo ta biyu. Duk kokarin da Real Madrid ta yi bayan dawowa hutun rabin lokaci domin farke kwallayen biyu ya ci tura. A maimakon haka ma Barcelona ta ƙara zura kwallo ta uku ta hanyar Andre Iniesta, yayin da Suarez ya kuma jefa kwallo ta biyu wacce ita ce cikon ta hudu da basa din ta zura.
Luis Suarez makes it 3 Clasico goals in 3 Clasico appearances. Score of the first, score of the fourth.
Wannan ne karo na farko da Real Madrid ta sha kashi a cikin gidanta a cikin wasanni 23 na league. To amma kuma shine kashi mafi muni da sabon coaching club din Rafael Benitez ya sha a wasan El Clasico sa na farko, wanda ya kama da na Jose Mourinho, wanda shi ma ya sha kashi a irin wannan wasan na farko sa'ad da ya je Madrid din. Wannan nasarar ko ta ƙara baiwa Barcelona tazarar maki tsakaninta da Madrid, inda Barcelona ke saman teburin gasar ta La Liga da maki 30, yayin da ita ko Real Madrid wannan kashin ya sa ta koma ta uku a tebur da maki 24. Hakan ya baiwa Atletico damar darewa a matakin ta biyu da maki 26, bayan da ita ko ta bi Real Betis har gida ta kuma doke ta da ci daya mai ban haushi. A gasar Premier ta Ingila kuma jagoran teburin gasar Manchester City ta ji jiki a wannan makon, sa'ad da Liverpool ta bi ta har gida ta lallasa ta da ci 4-1. Hakan ya sa City din sauka daga saman teburin da ta kwashe tsawon makonni a kai, inda ta koma ta uku a yanzu da maki 26 daidai da Arsenal ta 4, wacce ita ma ta sha kashi a gidan West Brom da ci 2-1. Leicester ta sake darewa saman teburin gasar ta Premier da maki 28, bayan da ita kam ta bi Newcastle har gida ta doke ta da ci 3 da nema, yayin da Manchester United ta kwace kanta da kyar ta kuma sami doke Watford da ci 2-1, ita ce kuma ta biyu a yanzu da maki 27. A kasar Italia ma an sami sabon shugabanci a teburin gasar Serie A, inda a yanzu Inter Milan ce a sama da maki 30, bayan da a ƙarshen makon nan ta lallasa Frosinone da ci 4 da nema. Hakan ko ya biyo ne bayan kunnin doki da sarakunan teburin biyu wato Fiorentina da kuma Roma suka yi a wasanninsu daban-daban, abinda ya zabtare musu maki. Fiorentina dai ta yi kunnin doki ne da Empoli da ci 2-2, kuma a yanzu ita ce ta uku da maki 28, yayin da Roma da ta yi kunnin doki da Bologna su ma da ci 2-2 ta koma ta hudu da maki 27. Napoli wacce ita kam ta yi galaba akan Verona da ci 2 da nema ta sami haye su biyun, inda ta dare a zaman ta biyu da maki 28. To sai dai a kasar Jamus kam har yanzu Bayern Munich ce ke ci gaba da fafutukar kare kambinta wato na kofin gasar Bundesliga, inda take ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 37, bayan da a ƙarshen makon nan ta doke Schalke 04 da ci 3-1. Dortmund ko ta ci gaba da rufa mata baya a zaman ta biyu da maki 29, duk da yake ita kam kashi ta sha a wannan makon a gidan Hamburg da ci 3-1. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To sanar da ake Murtala. To akwai wani labari da ba mai dadin ji bane a kunnin shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato Sepp Blatter da kuma mataimakin shi Michel Platini, bayan da kwamitin da aka kafa na ladabtarwa ya je ya binciki zargin da ake musu nan da ana yi mika wato rahotansa. Shi wannan kwamiti dai musamman kwamiti ne wanda hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA take da shi, wanda yake duba wato rawar da jagabannin ita wannan hukumar suke takawa. Da Blatter da Platini duk sun musanta cewa sun yi wani abin da ba daidai ba, amma dai tun cikin watan Oktoba dama aka dakatar da su. Shi dai Sepp Blatter dan shekaru 81 ana zargin sa ne da cewa ya rataba hannu akan wata kwanta ragi, inda ya biya Platini wasu kudade, wanda wasu suka ce wannan kudin ba wai dan Platini ya aiki bane, kudi ne na biyayya da yake yi wa shi Blatter. To amma shi Platini din wanda ko bayan zaman shi mataimakin shugaban hukumar ta FIFA shine kuma shugaban hukumar kwallon kafa ta Turai, ya ce wannan kudin da aka biya shi kudin halal ne. Kudin fa wajen ba karamin kudi bane, wajen euro miliyan 2 ne aka biya shi. Shine Platini ya ce wannan kudin halaccinsa ce, domin kudi ne na aikin wacce shekaru 9 da yi a karkashin shi plate din. Shi platini wannan al'amari ya kama su cika zo mun da ya so ya tsaya takarar ya gaji kujera ita shi plate din. Kuma platini da yana cikin yan takara guda 6 da za su tsaya zaben zama shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Allah ya kai mu watan February na shekara mai zuwa. To amma yanzu wannan abin da ya faru ya sa an cire sunan sa kuma babu sunan shi sai an sanya da takaya a wannan binciken da ake gudanarwa. Jama'a abin da ya saukake na shirin labaran wasanni wannan litinin sai wutan Allah ya samu ganta. A madadin wakilanmu na yau Haruna Mamman daga birnin Kwani da Awal Garba daga can kasar Kamaru da kuma Murtala Faruku Sanina daga Najeriya, Ali Mustafa Sakwata ne a Washington.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga farkon farawar wannan sabon karnin, duniya ta fara fuskantar abinda mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kira barazanar da iyakar ƙasa ba ta iya tsayar da ita, kuma barazanar da ba ta bambanta waɗanda take afkawa. A kowane lungu ko kusurwa ta duniya da kuma kowace ƙasa dake da wakilci a nan ko babba ko ƙarama, ‘yan ta'adda masu tada ƙayar baya sun bar tabo na kisa ko ta'addanci da yaɗa mummunar aƙida ta ƙiyayya tare da fargaban cin mutuncin bil'adama. An yi waɗannan kalamai ne a babban mataki na kare yaɗuwar tsatsauran ra'ayi ta hanyar ilmantarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya da Cibiyar Bunƙasa Ilimi da Kimiyya da Al'adu wato UNESCO ta shirya tare da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya na dindindin a lokacin babban taronta na 38 a shelkwatar cibiyar ta UNESCO. Mataimakin sakatare Blinken ya ƙara da cewa babban makamin da muke da zaɓi amfani da shi a wannan fama shine irin wanda babu wani ɗan ta'adda da ya mallake shi, wanda babu wani wakilin ƙiyayya ko marasa ƙuri zai iya jurewa, wato kuwa shine hasken ilimi. A kalaman daraktan cibiyar ta UNESCO Irene Bokovu, masu tsatsauran ra'ayi na bayar da hallaka da ƙiyayya, don haka dole ne a mayar musu da martani a al'adance da kuma ilmance. ‘Yan ta'adda na rurruta fargaba da rarrabuwa, don haka ya kasance dole ne a mayar musu da martani da basirar amfani da tunani na gari tare da samar da abubuwan yi ga fararen hula da yiwuwar tattaunawa tsakanin al'umma. UNESCO ta yi tanajin wani shiri domin ma'aikatan da ke bukata waɗanda ake kira Global Citizenship Education. Shirin zai taimaka wajen samar da yanayin koyon karatu da inganta musayar ra'ayoyi. Fatan da ake shi ne a samar da sabon karnin jama'a masu hankali ta hanyar cusa musu ilimin girmama ƴancin ɗan adam da tabbatar da adalci da bambance-bambance da rashin daidaiton jinsi da ɗorewar muhalli. Domin gina wannan shirin, Amurka za ta ɗauki mataki na gaba wajen samar da hanyar ilmantarwa a zamanance ta kwamfuta domin magancewa da rushe dabarun masu tsatsauran ra'ayi. Ta wajen shirya zukatan matasa cike da hangen nesa da girmama ƴancin ɗan adam da tabbatar da adalci da bambance-bambance da rashin daidaiton jinsi da ɗorewar muhalli, za a iya adawa da mugun ra'ayi da zarar ya nemi kunno kai da kuma magance yaɗuwarsa tun da farko, a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Blinken. Tare da zuba musu jari a nan gaba, za mu tsirar da namu, kuma wannan zaɓin yana da hatsarin aiwatata babu a kansa. Idan babu ingantaccen ilimi, waɗannan matasa suna cikin hatsarin yaudara ko kuma tilasta musu yin ayyuka da sa su auren dole da amfani da su a matsayin sojojin haya ko kuma zama ƴan barandan masu tsatsauran ra'ayi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wannan kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai.
Masu gabatar da ƙara a Belgium sun ce ɗaya daga cikin mutanen da aka kama a samaman farautar ‘yan ta’adda da aka kai jiya Lahadi a Brussels, ana tuhumarsa kan harin da aka kai birnin Paris ranar 13 ga watan Nuwamba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce akwai haɗin kai wajen shirin yin fito-na-fito da ƙungiyar ISIS, kuma yana mai da ƙwarin gwiwa kan hakan.
To a gaishe ka jama'a masu saurare, nan kuma zamu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shiri cike har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Kalmu sai Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada shiri da bada umarni da ma injiniya mulki bisa inji alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wani lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.